أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. أما بعد، فيا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيا من بيان كشنا فرقو دنغنى فسرا سورة الكوثر سورة تدريد تقص. Mun kawo fahimta kashi 16, fahimta ta magabatan kirki game da fassaran kalmar Al-Kautsar. Mun yi bayani cewa fahimta mafi inganci wato ita ce fahimta wadda ta dogara akan fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi bayani cewa kalmar Al-Kautsara kalma ce da take fassara wata kyauta da Allah madaukaki ya yi masa. Allah ya bashi wata kyauta wadda zai same ta a ranar tashin kiyama. Wannan kyauta ita ce Al-Kautsara. Kyauta tana da girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan Al-Kautsara wani tafki ne wanda Allah madaukaki ya bashi a cikin gidan aljanna. Fihi khairun kathirun, a cikin wannan tafki akwai alkhairi mai yawa. Mun yi bayani cewa Al-Kautsara iri biyu ce. Akwai guda wadda Allah madaukaki ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam a filin hisabi, sannan akwai guda wadda Annabi zai same ta a cikin gidansa na aljanna. صلى الله عليه وسلم فإتا الكوثر تفرقوا ودع كباو النبي صلى الله عليه وسلم ودع ذي ساميتا أفيل حسابي akwai bayanai kamar kashi 10 da ya kamata mu yi akan ta kafin mu wuce domin daidai irin wannan guri ya kamata a yi bayani dangane da abin da ya shafi ita wannan alkausara bayani na harko shi ne wanda mun gabatar da shi a jiya hadisi ya taho a cikin littafin muslim hadisi ingantacce حديث أبو ذر الغفاري صحابي من الله صلى الله عليه وسلم النبي يناشيوا إن الحوض يشخب فيه ميزان ميزابان من الجنة ميزابان من الذهب والفضة كما رأيته وشكوة رواية واتو من الله يتي وانا الكوثرات تكي في حسابي tana samun ruwanta ne daga waccan alkausara da take gidan aljanna wato ita aljanna tana saman mutane a filin hisabi to sai Allah madaukaki ya kaddara ruwan da yake cikin alkausarar manzon Allah da ke can gidansa na aljanna yana zubowa a cikin wannan alkausara da take filin hisabi akwai indaroro guda biyu ɗaya na azurfa ɗaya na zinari ruwan yana biyowa kansu yana sauka a cikin alkausara da take filin hisabi Allah ka samu sha bayani na biyu wanda shi ma mun gabatar da shi a jiya hadisin ya taho cikin littafin Imam Ahmad hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda yake bayyana cewa يفتح نهر الكوثر إلى الحوض ذا أبوه روان الكوثر ركي تكين جدان الجنة كينان أينزوب أبوه ونو روان با كما الكوثر ركي فيلين حسابي با أكاو تبتكنا سي أرانين حسابي إن رانا دمتاني سكتارو أفيلين حسابي قبان الله مدوك كي a wannan lokaci ne Allah zai saukar da alkausara ta farko a wannan lokaci ne Allah zai bude ruwan alkausara ta biyu wadda take gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan ya rika zubowa a cikin wannan alkausara da take filin hisabi bayani na uku wanda shi ma mun gabatar da shi a jiya hadisin yana cikin littafin Imam Tirmidhi da kuma littafin Imam Tabrani hadisi ingantacce حديث سمرة صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعند من رأى الله يكي بياني تشيوى قول النبي ينادى الكوثر سأفيلين حسابي باوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيكتين يكي دى الكوثر با دوك ولي النبي دى الله يتوروش مرسلي ينادى تفكين سا وعند الله مدوك كي يباشي a filin hisabi al'ummarsa su ne za su sha wannan ruwan bayani na hudu wanda shi ma mun gabatar da shi a jiya wanda hadisi ya taho da inganci yana bayyana cewa ya tabaha al-anbiya'u bi adadil umam annabawa za su rika alfahari da النبي صالح النبي هود النبي ابراهيم صلى النبي اسماعيل النبي اسحاق النبي موسى هارون هردي كاوا غ النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوكا النبوة زاسي الفهري دا يوان الامومين سو اكيدو حساب كون النبي زي جي جيفن الكوثرنسا يدعو من عرفه من امته yana kiran wanda ya gane shi daga cikin al'ummarsa annabi Nuhu zai kira mutanensa su zo su sha ruwa daga alkausaransa. Annabi Hudu, annabi Salih, annabi Ibrahim, kowane annabi yana kiran al'ummarsa ne kawai zuwa ga alkausararsa. Bayanin na biyar wanda mun gabatar da shi a jiya, sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya tabbata cikin littafin sunan Abi Dawud da kuma sunan Imam Tirmidhi da ma littafin Musnad da littafin Imam Abu Ya'la, cewa sahabbai suna addu'a idan suka yi sallah kafin su yi sallama, Allah maɗaukaki ya kaddara suna cikin waɗanda za su sha wannan ruwa na alkausaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan mun samu sunna, mun samu sunna guda, idan muka yi sallah mu rika roƙon Allah maɗaukaki ya sa muna cikin waɗanda za su sha ruwan alkausara na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a filin hisabi. Allah shi sa duk taron nan mu sha wannan ruwa. Bayani na shida, hadisi ya taho cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim, hadisi muttafaqun alayhi. Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man shariba minhu, wanda duk ya samu daman shan ruwan alkausara, lam yazma abadan, har abada ba zai ji kishi ba, walam yusawwid wajhuhu, sannan kuma fuskarsa ba za ta yi baki ba. Wanda ya samu damar shan ruwan alkausara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sake jin kishi har abada, sannan kuma fuskarsa ba ta yi baki. Domin a cikin suratu Ala Imran Allah ya gaya mana yace, a ranar kiyama, rana ce da yawma tabyabu wujuhun wa taswaddu wujuh,
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
A suratu Ala Imran Allah maɗaukaki ya ce, yawma tabyabu wujuhun wa taswaddu wujuh, kiyama wata rana ce wadda wasu fuskoki suke fari, wasu fuskoki kuma suke yin baki. Allah ka saba namu gani. Tabyabu wujuhun wa taswaddu wujuh, wasu fuskoki suna fari, wasu kuma suna baki. Fa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum, waɗanda fuskokinsu suke baki, ga tambayar da ake musu, aka fartun ba da imanikum, yanzu kun kafirce bayan da kun yi imani, fa zuqul azaba bima kuntum takfuruna, sai ku dandana azaba saboda kafircin da kuka zan kuna yi a duniya. Wa ammal ladina biyabbat wujuhuhum, kuma amma waɗanda fuskokinsu suke farare a kiyama, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, waɗannan suna cikin wata rahama ta Allah, kuma a cikinka suke dawwama. Allah ka samu ne. Wani hadisi da ke cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim yana gaya mana mutanen da fuskokinsu ba su yin baki, suwaye su ne? Waɗanda Allah ya nufe su da shan ruwan alkausara, ba su jin kishi har abada, kuma fuskokinsu ba su yin baki har abada. Duk mutumin da ya sha ruwan alkausara, tabbata wannan mutumin zai samu shiga rahamar Allah, zai dawwama a cikinta kuma har abada. Allah ka samu na ciki. Bayani na bakwai, mas'ala ce dangane da wannan bayani da muka yi, shin ta yaya annabi Muhammad zai gane al'ummarsa a filin hisabi? Gashi an taru filin hisabi, kishi ya kama mutane, yunwa ta kama mutane, zafi ya riƙe mutane, yaya annabi ke gane waɗanda za su zo shan ruwan alkautaransa? fa akwai hadisi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma suka ruwaito sahabbai mutum goma suka ruwaito ka duba sahihul bukhari wurare da yawa da kuma littafin muslim wato littafin sunna a bukhari hadisi na 136 littafin muslim kuma hadisi na 246 mu ɗauko riwaya ta abu huraira da yawa mun sha jin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati yud'auna yawm alqiyamati gurran muhajjilina inna ummati yud'auna yawm alqiyamati gurran muhajjilina min atharil wudu'i manzon Allah ya ce al'ummata a ranar tashin kiyama za a rika kiran su ne masu fararen goshi masu fararen kafafu manzon Allah ya ce saboda alamar alwala da suka yi a duniya wato kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama za su tashi filin hisabi fuskokinsu na haske kafafunsu ma suna haske inda kake wankewa a alwala din nan a kiyama zai tashi yana haske kun ga ta inda manzon Allah zai gane al'umma sake nan wannan malaman sunna ittifakan sun ce khususiyya ce ta al'ummar annabi Muhammad la nafsal wudu ba wai alwalan ce kawai al'ummar manzon Allah suka keɓanta da ita ba wannan khususiyyar ta keɓanta ne ta tashi a kiyama wurin da muka yi alwala yana haske amma ita alwala ba wai al'ummar annabi ne kawai aka shar'anta mata yi kafin a yi sallah ba duba Fathul Bari ya kawo bayani da hujjoji masu yawa annabawan farko magabata su ma duka an ce su yi alwala su yi sallah ku duba tarihin annabi Ibrahim Saratu matarsa hadisi ya bayyana mana ingantacce tana yin alwala annabawa magabata da yawan gaske hadisai sun taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna yin alwala saboda haka ita alwalar ba ita ce khususiyya ta annabi Muhammad ba ba wai mu kadai ne aka keɓanta da yin alwala kafin mu yi sallah ba duka annabawa an yi umurce su da yin alwala kafin a yi sallah amma khususiyyar ita ce a ranar kiyama mu ne kadai al'ummar annabi Muhammad za mu tashi inda muke wankewa a alwalarmu yana haske a jikinmu sauran annabawa al'ummominsu in sun tashi ba su yin haske bi ma'ana jikuninsu ba su haske saboda alamar alwala illa kadai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hadisin da ke cikin littafin Imam Muslim hadisin Abu Huraira wanda annabi yake cewa siman laysat li ahadin ghayrakum wannan alama ce wanda Allah ya baku ku kadai ya ku al'umma ta babu wata al'umma da ta samu irin wannan alama illa ku al'umma ta bi ma'ana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kadai a filin hisabi za su tashi goshinsu na haske kafafunsu na haske hannayensu na haske gurran muhajjalina haka siffanta su da siffa irin ta doki ne akwai doki wanda goshinsa zaka ga kansa da fari ne kafafunsa ma fara ne to haka musulmi wanda ya bi annabi Muhammad zai tashi a filin hisabi kun ga kenan ashe akwai wata hanya da annabi yake gane al'ummarsa wannan hanya ita ce alamar alwala bayani na takwas wato shine wani abin mamaki ko ko mu ce abin sha'awa hadisin ya taho cikin littafin Bukhari gurare da dama misali hadisi na 1196 da kuma hadisi na 6585 sannan hadisi yana cikin littafin Muslim hadisi na 162 da kuma hadisi na 391 duka ne hadisai ne ingantattu tunda hadisin ya fito cikin littafin Bukhari da Muslim bi ma'ana muttafaqun alayhi Abu Huraira ya kawo hadisin nan daga manzon Allah. Wato abin sha'awan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma baina minbari wa kabri rawdatun min riyadil janna wa minbari ala hawbi. Wannan hadisi ingantacce, babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, don haka malaman sunna suka rungume ta da ƙarfi. Annabi yace tsakanin inda minbari na yake a masallaci na da inda kabari na yake, wani dausayi ne daga cikin gurare masu dausayi na aljanna. Kuma minbari na dinnan da kuke gani a cikin masallaci yana kan alkausara na ne da za a bani a filin hisabi. Wannan shine abin sha'awa din ga mutumin da ya tafi Madina ya shiga masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zai ga inda minbarin manzon Allah yake. Ne inda minbarin manzon Allah yake, nan ne inda aka sa minbarin limami na Madina, limami na masallacin manzon Allah. To tsakanin minbarin da kabarin Annabi wani dausayi ne daga cikin gurare masu dausayi na aljanna. Sannan sai Annabi ya ce minbarinsa din nan inda yake tsaye yana tsaye ne a daidai inda alkausaransa take, alkausara wadda za a bashi a filin hisabi. Wannan abin sha'awa ne wallahi. Wata riwaya manzon Allah ya ce ma bainal minbari wa baiti Aisha, tsakanin minbari da ɗakin Aisha, saboda ɗakin ɗakunan matan manzon Allah a jere suke. Annabi ya ce tsakanin inda minbarinsa yake da kuma ɗakin Aisha wani guri ne mai dausayi daga cikin gurare masu dausayi na aljanna. Allah ka kaddari komawar mu Madina. Wannan hadisi yana tabbatar mana cewa Annabi kabarinsa na gidan aljanna, ko? Dan Annabi ya ce ma baina kabri minbari wa kabri rawdatun min riyadil janna, wata mu'jiza ce ta manzon Allah. Annabi ya faɗi maganan nan yana da rai. Lokacin da ya faɗi maganan nan manzon Allah bai mutu ba. Yace tsakanin minbari na da kabari na. Kuma duk sahabbai ba su sani ina ne za a binne manzon Allah ba. Ba su sani ba. Shi Annabi ya faɗi wannan magana yace tsakanin inda minbari na yake a masallacin nan da inda kabari na yake, wani guri ne mai dausayi na aljanna. Ranar da manzon Allah ya bar duniya sai muhawara ta kaure tsakanin sahabbai ina za a binne manzon Allah. Wannan ya kawo fahimtar sa, wannan ya kawo fahimtar sa. Sayyidina Abubakar na zuwa yace af ai naji Annabi na faɗa. Manzon Allah ya ce babu Annabin da zai mutu face an binne shi gurin nan da ya mutu. Wanda hadisin nan ya samu riwayan wasu sahabban Annabi ma sallallahu alaihi wasallam. Ha, ashe ga hadisi. Wato inda Annabi ya mutu nan za a binne shi, eh, to a wani ɗaki ne manzon Allah ya rasu? Ya rasu ne a ɗakin Nana Aisha. Kun ga magana sai ta tabbatar da mu'jiza ta manzon Allah. Dan yace tsakanin minbari na da kabari na, wata riwaya yace tsakanin minbari na da ɗakin Aisha. Kun ga kamar Annabi yana gaya musu gafa inda ma za a binne shi ne daga cikin ɗakunan matansa. Don haka wannan ya zama mu'jiza ta manzon Allah. Tun kafin ya bar duniya ya tabbatar mana kabarinsa na gidan aljanna. To abu na biyu da hadisin ke nuna mana shine minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan alkausaransa da za a bashi a filin hisabi. Wa minbari ala haubi minbari na dinnan inda kuka ga yana tsaye a cikin masallaci, yana tsaye ne a daidai inda alkausara na take a filin hisabi, inji manzon Allah. Wato kenan kamar Annabi yana nuna mana cewa a ranar tashin kiyama wannan minbarin nasa shine Allah zai saukar a filin hisabi. Manzon Allah ya hau ya zauna yana kallon wanda zai gangaro zuwa shan ruwan alkausara. Kuma sannan a filin hisabi inda minbarin nan na Annabi yake, nan ne inda alkausaran nan za ta kasance. malamai suka ce to mun samu ko wani bayani mai ƙarfi ga wani digire a duniya da aka ce yana aljanna ya kamata mu sani daga ina ne zuwa ina digire a duniyan nan amma in ka isa wannan digira to ka shiga aljanna kuma nan duniyan ne malamai sai suka kimanta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kimanta tsakanin mimbari da ɗakin na na Aisha zira'i nawa ne aka samu zira'i 50 ne zira'i in ka gwada 1 2 3 zaka samu zira'i 50 tsakanin mimbarin manzon Allah da kuma ɗakin na Aisha Imam al-Khattabi ɗaya daga cikin malamai da suka fassara Sahihul Bukhari wani malamin sunna Allah ya ji kansa da ya kawo sharhan wannan hadisi sai yace al-murad min hadha al-hadisi abinda wannan hadisi yake wato yake nuna mana abinda ake nufi da hadisin shine at-targhibu fi sukun al-madinati ana kwadaitar da mu ne mu so zama a garin Madina abinda hadisin yake nuna mana kenan domin annabi yace tsakanin minbarina da kabarina wani wuri ne mai dausayi daga wuraren aljanna kai musulmi in ka ji wannan magana ina za ka yi kwaɗayin zama wuri mai dausayin nan na aljanna ko don baka sani ba ko inda kake zaune kufratun min hufarin nari ne ko amma wancan gurin da ya samu shaida ta manzon Allah annabi ya ce tsakanin mimbarinsa da kabarinsa wuri ne mai dausayi daga cikin gurare masu dausayi na aljanna kenan a duniya mun samu wani guri wanda yake banta da daraja da falala daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan gurin yana daga cikin guraren aljanna Imam al-Khattabi ya ce wannan hadisi yana kwadaitar da mu zama a garin Madina Madina garin manzon Allah sannan wa annan man wato man lazama zikrullahi fi masjidiha yace hadisin nan yana nuna mana ba ma ka zauna a garin Madina ne kadai ba kai kokari ka lizinci zikirin Allah a masallacin Annabi Muhammad domin mutumin da ya lizinci zikirin Allah a masallacin manzon Allah alabihi ila rawdatil janna wannan kwadayin sallah a masallacin annabin zai sa ya kai shi ga dausayin aljanna wannan wayusqa yawmal qiyamati min al-khawdi shine abinda zai sa a ranar tashin kiyama ya samu damar shan ruwan al-kautsara domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda minbarinsa yake yana daidai kan al-kautsaransa ne a filin hisabi yaya kake gani mutumin da ke zama garin Madina yaya kake gani mutumin da ke zuwa masallacin annabi yana sallah ta duba in an kira sallah ga dai masallaci a garin Madina amma kaga yadda mutane ke tudadowa ana kokarin a isa masallacin manzon Allah a jiharami ai sallah saboda fatan a samu irin wannan albarka da manzon Allah ya bayani cikin hadisi ingantacce ko wani mawaki a kasan nan yana cewa Allah kai ni Madina in mutu can ban sani ba ko ya mutu a can din yayi gaskiya ko ƙarya yayi gaskiya akwai hadisi da yake fassara muku wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin musnad na imamu ahmad juz'i na biyu shafi na 74 da kuma hadisi na sunan imamu tirmidhi kitabul manaqib hadisi ingantacce wanda abdullahi bin umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin musnad kuma yana cikin sunan na imamu tirmidhi kitabul manaqib hadisi sahihi hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al duk wanda zai iya mutuwa a madina to yayi kokari ya mutu a madina manzon Allah yace fa inni ashfa'u liman mata biha dan duk mutumin da ya mutu madina zan cece shi a filin hisabi ya kun ga mutumin ba mamaki mawakin nan ya ci karo da wannan hadisin shi yasa ya duƙufa addu'a Allah ya kai shi madina ya mutu domin manzon Allah ya ce wanda zai iya mutuwa a Madina to ya mutu. Sai za wani ya tafi ya dubi wani tsauni ya hawa yana kokarin ya faɗi, wannan in ya mutu kafiri. Wanda zai iya mutuwa a Madina to ya mutu. Annabi ya ce don ko zan ceci wanda ya mutu a Madina. Malamai suka ce ba wai mutuwar ake so ka nema ka yi a Madina ba, aya ka yi kokarin yi a Madina ba, abinda ake so shi ne a kwadaitar maka zama a garin Madina, birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin malamai da suka bayar cewa Madina tafi maka, domin akwai wata tsohuwar muhawara gardan dami da ya kaure tsakanin malaman sunna, shin maka da Madina wanne tafi? Ka duba da darajar maka ko? Ka duba falalan maka, amma wani babi ne da in mun bude shi za mu dau kwanaki muna magana a kai. Shin maka da Madina ɗayansu wanne ne ya fi? To masu ba da hujja cewa Madina ta fi maka suna kafa hujja da wannan hadisi, waɗannan hadisai da muke karantawa. Kuma ka tuna Annabi sallallahu alaihi wasallam a ina ya mutu? A Madina. Da a ce akwai wani bigire a duniyan nan wanda ya fi Madina, da manzon Allah ya mutu wannan gurin. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu a Madina, nan aka binne shi. Sannan sayyidina Abu Bakar nan ya mutu, aka binne shi. Sannan sayyidina Umar nan ya mutu, aka binne shi. Sayyidina Usman a nan ya mutu, aka binne shi. Sayyidina Ali ne ya mutu a Kufa, kasar Iraki. Amma khulafa'ur rashidin mutum uku din nan duk a garin Madina suka mutu. Kai ƙarshen ta ma mahadi in ya taho ya gama zamanin sa a Madina zai mutu, kuma za a binne shi a kusa da kabarin manzon Allah. Malaman suka ce to kaka za ku gaya mana maka tafi Madina, ina wata hujja? Gashi ko Annabi na cewa man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al, duk wanda zai iya mutuwa a Madina to ya mutu. Fa inni ashfa'u liman mata biha, dan ko duk wanda ya mutu Madina zan cece shi a ranar kiyama. Wannan wata hujja ce da take nuna muku Madina tafi Makka. Amma fa fahimta guda cikin fahimtoci guda biyu. Abdu Sayyiduna Umar da hadisinsa wanda ya inganta yana cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 1890. Sayyiduna Umar, malamai suka ce ga addu'an da ya rike a rayuwarsa, yana cewa Allahumma rzuquni shahadatan fi sabilika, ya Allah ka azurta ni da mutuwar shahada. In dai zan mutu, to ina roƙonka ya Allah ka sa mutuwar da zan yi ta zama mutuwar shahada. Inji Sayyidina Umar, shahadan nan ya kasance na same ta ne ta hanyar addininka ya Ubangiji. Sayyidina Umar baya shiru, sai ya ƙarasa magana, sai ya ce waj'al mauti fi baladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma mutuwar tawon ma ka sa ka kasance a birnin Annabi Muhammad. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ka sa mutuwa ta kasance a birnin manzonka. Kuma Allah ya amshi addu'anka, mutuwar ta zama shahada. Sannan kuma mutuwar sa din ta kasance a birnin Madina, birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda falala da wannan birni ya samu daga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma akwai kuskure da mutane suke yi. Idan ka tafi Madina zaka ga mutane suna wani kuskure. Rauza sunan gurin kenan a cikin masallacin manzon Allah, tsakanin kabarin Annabi minbari, inda minbari yake da kuma inda ɗakin Nana Aisha yake, nan ne dausayi na aljanna din yanda Annabi yayi bayani. Ba a ce duka masallacin ba, tsakanin wannan minbarin da kuma ɗakin Nana Aisha. To in ka ga rububi da ake yi, turmutsutsi da ake yi, cunkoso da ake yi a wannan gurin, abin sai ya baka tsoro. Domin kowa yana kokari ya shiga wurin nan mai dausayi, yana so ya ga cewa yayi nafilfilu a cikin wannan guri, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida wannan guri wuri ne mai dausayi na aljanna. Da wuya ka samu damar shiga in ka ce zaka zo masallaci bayan kiran sallah, sannan kayi ƙarya. In kana so ka shiga wannan gurin, to sai ka zo masallaci gab da za a bude masallacin annabi domin masallacin manzon Allah ana kulle shi idan asubahi ya kusa sai a zo a bude to lokacin da ake bude wannan wuf sai ka shigo ka zo ka zauna amma in ka jira wai sai an kira sallah sannan ka fito daga gida to ba za ka samu shiga wannan wurin ba rauda to kuskure shine cinkoso da ribibi na daya kuskure na biyu wato shine mutum ya shiga yana kila kuma ya zauna bai kamata ka zauna ba tunda akwai mutum miliyoyi ko mu ce dubbai sun taho Madina saboda kokarin su samu wannan tabarruki na wannan gurin idan kai Allah ya baka dama har ka iya shiga kai nafila to fita wani ma sai ya shiga makasan mutum da son kai in ya shiga ya nafi filin sai banga banga kuma ya zauna muna nan wurin tausayin nan wani kuma in ya shiga da karfin shiga da karfin tsaya yake shiga wani ma ina zaton sai ya sha kwaya in ya taho kaga yanda yake banke mutane abin sai baka mamaki ka taka wani ka mata wani ka cutar da wani saboda zaka tafi neman sunna neman mustahabi wanda ba wajibi ba kafin ya kai ga samun wannan ladan ya samu tarin zunubi in an tafi kiyama aka auna tsakanin ladansa da sabon sai a samu zunubi sai ya rinjaya ba daidai bane ba a ce dole sai kai sallah a cikin wannan gurin ba duk da yake ana kwadaitarwa ayi kokari a ga an samu damar yin nafila a cikin wannan gurin to kuskure da biyu shine game da kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce tsakanin mimbarinsa da ɗakin na Aisha wanda nan ne aka binne manzon Allah to akwai kuskure da mutane suke yi wajen ziyartan kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu in sun tafi sai su shafa kab wato su shafa shubaki kokarin su shine su ga cewa sun shafi wannan raga da aka zagaye kabarin annabi da ita wasu kuma in sun tafi su tsaya su yi ta roƙo ya Muhammadu bani kaza to Muhammadu ina ya mallaki wannan babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaka Allah shi ya mallaki dukiya duniya da lahira kuma Allah shi ya mallaki duk abinda dan adam yake bukatansa imma na duniya ko na kiyama sannan ba a roƙon wani abu ko da Allah ne ba a roƙonsa a jikin kabari wannan bid'a ce haramun ne saboda haka zaka ga akwai dakaru akwai wasu sojoji na musamman da hukumar Saudiya ta sanya suna tsaron kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taho da irin wannan wargi tuni sai su yi waje da shi amma duk da haka sai kaga mutane suna kuskure kuma wannan bai keɓanci da baƙaƙen fata ba in ka je ma sai ka yi zato anya ma jahilan fararen fatan ba su fi na baƙaƙen fata yawa ba kaga jahilci a fili don haka wanda ya ce maka wai ya je Madina ya ga kabarin annabi tun da tun ƙarya yake ya leƙa ya ga kabarin manzon Allah ina kabarin manzon Allah ba a ganinsa bai yiwuwa ka ganshi dalili kuwa tun da daɗewa aka zagaye kabarin manzon Allah da katanga guda uku saboda sanin akwai wasu masu ganganci masu baƙin jahilci da za su yi ƙoƙarin su mai da kabarin annabi abin neman biyan bukata don yanzu haka da ake kabarin manzon Allah a fili yake da wani ya tafi ya ɗebi ƙasan kabarin ya yi amfani da ita sai ga shi Allah maɗaukaki ya amshi addu'an annabi Muhammad Allah ya sa aka zagaye kabarin manzon Allah da katanga guda uku ne ɗaya a bayan ɗaya sai da aka zagaye kabarin manzon Allah da su sannan bayan an zagaye da kabur wato katangu guda uku ɗin nan aka saka shubaki ga ya mun yanda za a yi kaleƙa wai kaga kabarin manzon Allah wai akwai wani guri na leƙa ƙarya yake musu ko ya leƙa ba abin da zai gani ko ba yanzu bane aka yi da dadewa ba ku gani Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya ji kansa shekaru 661 ya mutu yanzu 661 amma a cikin
littafin sa annuniya yake kawo wasu baitoci yana magana akan tauhidi yace walaqad nahana an nusayyira qabrahu aidan hadara ash-shirk bir-rahman wa da'a bi Allah yaj'ala qabruhu الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى ابتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان كم ولي لتهلي فجأت أشياء إيه واقع وبواقع نيبا واقعيني تواقع فيني yace wa laqad nahana annabi ya hana mu an nusayyira qabrahu kada mu maida kabarin sa idan wajen buki annabi ya hana mu kun san maganar annabi ta karshe kafin Allah ya dauki ransa yana jan hankalin mata da suke kewaye da shi da babban sa Abbas yana gure da dan babban nasa al-Fadl bin Abbas yana gaya musu yana jan hankalin su kada ku yadda ku maida kabari na ya zama wajen buki kada ku mai da kabari na ya zama wajen ibada yana jan hankalin su shine Ibn al-Qayyim yace ya hana mu kada mu mai da kabarin sa ya zama idi saboda gudun kada ayi ma Allah shirka wada adi Allah yaj'ala qabruhu alladhi qad dammahu watana min al-awsan annabi yayi ta'addu'a ya Allah kar ka sa kabari na din nan da ta kumshi gawa na kada ka sa wannan kabarin nawa a mai da shi ya zama gunki daga cikin gumaka da mutane za su rika zuwa suna ɗiban ƙasansa su domin neman biyan bukata ko su zo suna roƙona wani abu ya Allah ka amshi addu'ata kada kabarina ya zama wajen zuwan mutane don neman biyan bukata na duniya sai Ibn al-Qayyim yace fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu Allah ya amshi addu'an annabi wa ahatahu bi thalathati al-jidran sai Allah ya sa aka kewaye kabarin annabi da katanga guda uku ɗaya na cikin ɗaya ɗaya na cikin ɗaya hatta taddat arja'uhu bi du'a'ihi duka sassan kabarin an kewaye shi albarkacin addu'an annabi Muhammad bi izzatin wa himayatin wa siyari don haka ba mutumin da ke ganin kabarin annabi ka je ka tambayi balaraban da aka haife shi Makka Madina ya girma Madina ka ce mar ka taba ganin kabarin annabi zai ce bai taba gani ba ba dan adam da zai kaga kabarin manzon Allah domin katangu uku din nan babu kofa ba yanda za a yi ka isa kabarin manzon Allah bare har kai shirka da shi Ibn Taymiya Allah ya ji kansa da rahama Sheikhul Islam Kaduwa Majmu'u Fatawa Mujallad na 27 shafi na 413 yace wa kana al-amalu sha'i'u lada sahabati aikin da ya kasance ya yaɗo ga sahabban annabi zamaninsa har ma bayan mutuwar ana so da ka shiga masallaci ka yi nafila raka'a biyu tahiyyatul masjid ko gaisuwar masallaci to a cikin tahiyyatul masjid din nan wa yusallimuna alaihi fi salati a cikin sallan suke yin sallama ga annabi Muhammad domin duk mutumin da yake sallah yana sallama ga manzon Allah kuma zai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alayna wa ala ibadillahi salihin sannan yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya sallama abinda sahabbai suke yi kenan kadai bayan rasuwar manzon Allah da sun tafi masallacin manzon Allah za su shiga suna shiga su yi raka'a biyu su yi tahiyya a cikin tahiyyar sun yi ma annabi sallama shikenan ba sa tashi su je a guje kabarin annabi wasu je su masa sallama yace ba su taba yi ba sahabbai ba su taba yi ba walan yakunu yadhhabuna ila al-qabri ba su kasance suna tafiya kabarin annabi ba la dakhilan hujrati wala min kharijiha ba sa zuwa kabarin annabi ko ta cikin ɗakin ko ta wajen ɗakin la li salamin wala li salati ba sa zuwa kabarin annabi don su masa sallama ba sa zuwa kabarin annabi don su yi masa salati babu illa iyaka sunnar ita ce yanda in ka shiga masallacin garin ku ake so kai tahiyyatul masjid haka da zaran ka shiga masallacin manzon Allah ana so kai tahiyyatul masjid kuma duk inda kai tahiyatul masjid din nan kai daidai duk da yake an fi so kai a cikin rauda shine tsakanin minbarin annabi da kuma kabarin sa su sahabbai bayan su yi tahiyatul masjid din nan ba sa tahiya kabarin annabi don su yi masa sallama ka duba mu wafana imam malik Allah ya ji kansa da rahama sharhan mu wafana imam suyuti tanwirul hawalik juz'i na farko shafi na 166 hadisi na 68 aka ce abdullahi bin umar daga cikin sahabban annabi wahdahu shi kadai ne aka samu yazhabu ila alqabri yana tafiya kabarin annabi shi kadai shi ma kuma idza qadima min safarin in yayi tafiya ne ya dawo tunda ya dawo gida lafiya kafin ya isa gida sai ya wuce masallacin manzon Allah idan yayi nafilu sai tashi yazo kabarin annabi sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakrin assalamu alayka ya abati domin babansa shine sayyidina umar ko ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakrin sannan assalamu alayka ya abati kike ne sai fita baya cewa komai baya taba kabarin kuma kaga zamanin su ba kewaye kabarin ba domin kaburbura guda uku ne a cikin wannan gurin da kabarin annabi da kabarin sayyidina abubakar sannan kabarin sayyidina umar tsawon shekara kusan 2000 da ya wuce ba a ganin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ma kowa saboda haka malamai ma suka kasa ganewa shin kabarin abubakar ne a dama da ta annabi ta umar tana hagu ko kuwa a'a kabarin annabi shine farko ta abubakar tana dama da shi sannan ta umar tana dama da ta sayyidina abubakar an rasa gane yaya siffan dinne su ya kasance kaga da a ce ana iya shiga da za a fito a ce to ga kabarin nan ga wannan yanda take ga wannan yanda take to ba a shiga saboda addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya karba Abdullahi bin Umar shi kadai ne yake isa kabarin annabi yayi masa sallama ya isa kabarin sayyidina Abubakar ya masa sallama sannan kabarin sayyidina Umar kuma duk a jere suke waje guda assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakr assalamu alayka ya abati amincin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai sayyidina Abubakar sannan amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai babana domin sayyidina Umar shine mahaifinsa shi kare sahabban annabi mutun nawa akai wanda makabartar Madina mun ce akwai sahabbai fiye da 10,000 da aka binne a gurin amma duk sahabban nan aka ce walam yutabi'uhu alayki ahadun min as-sahaba babu wanda yayi koyi da Abdullahi bin Umar iyaka in sun shigo masallacin annabi sai na gina raka'a biyu kawai shikenan ba wanda yake tafiya masallacin annabi ya ce assalamu alayka ya rasulullah kafa akwai wanda yake ganin cewa in ya tafi Madina bai je kabarin annabi ba shi yana ganin ma tafiyar sa Madina ba ta yi ma'ana ba wannan jahilci ya dame shi albarkan da ke cikin Madina ba wai kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane idan kana neman albarka to albarkan tana nan gurare da dama misali shine masallacin annabi tsakanin minbarinsa da kabarinsa akwai rauda wanda manzon Allah yake dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna kai kokari ka samu zuwa wannan guri kai nafila raka'a biyu nan ma kuma ba ce ka zauna kai ta addu'o'i ba nafila raka'a biyu ake so kai a gurin idan ka lizinci haka malaman sunna suka ce duk mutumin da ya lizinci sallah a masallacin manzon Allah to insha Allahu yana cikin waɗanda za su sha ruwan alkautara a ranar tashin kiyama to amma shin akwai wani daga cikin sahabbai da ya mutunta ma Abdullahi bin Umar abinda yake yi din nan tunda shi kadai ne yake tafiya kabarin su da na annabi ne sai na Bakar da kuma na mahaifinsa ya mutu sallama akwai wani wanda ya mutunta masa duk da yake babu wani wanda ya bi shi daga cikin sahabbai amma kuma babu wanda ya mutunta masa shi yasa malamai suka ce to tunda babu wanda ya mutunta masa sai Abdullahi bin Umar tafiya da yake yana sallama ga annabi da kuma sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar babu wanda ya mutunta masa to kenan ya nuna sunna ce ta manzon Allah dan da a ce laifi ne da sahabbai ba su yi shiru ba tunda ba su hana shi ba
ya nuna ba laifi bane, don haka yasa malamai suka ce babu laifi in ka tafi Madina idan ka samu isa masallacin manzon Allah, ka shiga ka je ka yi irin abinda Abdullahi bin Umar yake yi din nan, bima'ana ka taho daidai kabarin Annabi ka ce assalamu alayka ya Rasulullah sai ka wuce, ko assalamu alayka ya Abubakar sai ka wuce, assalamu alayka ya Umar. In ka tafi zaka ga abin mamaki, wani zai tafi da wani dan littafi na addu'a tun daga kafansu aka rubuta masa, wani kuma alayya saya, musamman akwai wanda ke tahowa ƴan Shi'a daga Iran da kasashen gabas, wato kungiya suke yi, ɗaya na jagorantar saura suna addu'a, sauran na amsawa suna addu'a, kai ta nisa kana ka da musu tafi, kai ma ka samu daman ka zo kai sallama, sun dakata a guda, ko duk abin da suke yi nan babu wanda ya samu asali daga sahabi guda daga cikin sahabban manzon Allah. Abdullahi bin Umar shi ne ma kaɗai ya buɗe mana ƙofar mu isa kabarin mu, yi ma kabarin sallama, in ba da haka ba da zuwa kabarin manzon Allah kai masa sallama bid'a ne, kamar tunda yana yi babu wanda ya mutunta masa cikin sahabbai, ya nuna cewa babu laifi a haka. Don haka sunna ita ce idan ka yi isa Madina ka shiga ta wannan ƙofar da ake kiranta babu salami, ko ka taho kana isowa daidai kabarin Annabi sai ka ce assalamu alayka ya Rasulullah, ka wuce babu tsayuwa. Kaman tafiya ne ka shigo wannan kofar ka fita wancan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abubakar, assalamu alayka ya Umar, sai ka wuce. Manzon Allah ya ce wanda ya min sallama mala'ika yana daukan sallama sai kawo min, ba wai Annabi yana da rai bane, la wata rayuwa ce hayatan barzakhiyya la na'rifu kunhaha, ba mu san yaya kufin wannan rayuwa take ba, amma hadisi ya tabbata mala'ika yana daukan sallama da muka yi wa Annabi yana kai wa manzon Allah. Sannan sallaman nan ba wai sai ka tafi Madina ba, shin akwai wanda zai salla bai tahiyya ba, gabas da yamma, kudu da arewa? To duk sallan da muke yi muna manzon Allah sallama, da kai ma Annabi sallama a nan, da ka tafi Madina kusa da kamarin ka kai masa sallama, matsayin su guda babu bambanci. Anan sallan da kake kana cewa attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy, ko haka ne, wa rahmatullahi wa barakatuhu, sallama kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ko kuma kace assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, kai sallama ga Annabi cikin sallarka, to mala'ika zai dauki sallaman nan ya kai wa manzon Allah daga nan yola ko jimeta, da kai da kai wa Annabi sallama a nan jimeta, da mutumin da ya je Madina ya yi wa Annabi sallama, matsayin ku guda babu bambanci. Me ke sa mutum ya tafi Madina? Akwai wuraren ibada a Madina da yawa, albarkan tana ga halartar masallacin Annabi din, domin Annabi ya ce wanda ya yi sallah a masallaci na din nan yana samun lada ninki dubu fiye da sallar da ya yi a garin su. To kaji abin da ke kai Madina, saboda mu samu wannan falala, mu samu wannan albarka, mu yi sallah a masallacin manzon Allah, mu samu lada ninki dubu na sakki sallar da muke yi a garin mu. Sannan ka tafi masallacin Quba, ka je ka ziyarce shi, kai nafila raka'a biyu, wanda manzon Allah ya ce wanda ya yi alwala daga gidansa ya tafi masallacin ya yi nafila raka'a biyu, yana daidai da musulmin da ya yi umara. Sannan ka halarci makabarta ta Albake, kai musu addu'a, ka tafi makabarta ta Uhudu, kai musu addu'a. Wannan shi ne falala, ba wai ainihin zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne albarkan take ba, ya kamata mutane su gane. Allah shi ba mu kyakkyawar fahimta. To bayani na tara, suwaye waɗanda za su fara shan ruwan Alkautara a ranar tashin kiyama? Idan muka tashi a filin hisabi, waɗanda za su fara shan ruwan Alkautara su ne waɗanda suka riga mu musulunta, waɗanda suka riga mu imani, waɗanda suka riga mu jihadi, waɗanda suka riga mu taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsu. Suwaye? Su ne sahabbai. Idan aka tashi filin hisabi, mutane suna jin kishi, za a kira sahabbai da kuma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce ku taho ga Alkautara ta manzon Allah, ku zo ku sha ruwa. Waɗanda za su fara shan wannan ruwa su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. darajar mu da tafi tana zuwa guda ba zai zama daya ba. Ka duba cikin littafin Bukhari hadisi na 3673 da kuma littafin Muslim hadisi na 2541 hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taktubu ashabi kar ku zagi sahabbaina inji manzon Allah kada ku zagi sahabbaina hadisin muttafaqun alaihi manzon Allah ya ja kunnan mu kada ku zagi sahabbaina falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban da dai a ce dayan ku zai dauki zinari ya ba da sadaka zinarin nan yawansa ya kai tarin dutsen Uhudu wanda ya tafi Madina zai ga girman dutsen Uhudu duk garin nan babu dutsen da ya kai shi girma a ce Allah zai baka arziki arzikin na zinari ka tara ya kai girman dutsen Uhudu manzon Allah ya ce ka dauka ka bayar sadaka ladan da zaka samu manzon Allah ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ba zai kai mudu daya na hatsi da sahabin annabi ya dauka ya bada sadaka ba kai ba ma zai kai rabin mudu na hatsi da sahabin manzon Allah ya bada sadaka ba ladan da zaka samu bai kaiwa nashi kuma gaskiya ne dan wallahi in ba dan su ba da da dama daga cikin mu dinnan arnani su ne su suka yi tsaye bayan rasuwar manzon Allah ba su bar addinin musulunci nan ya mutu ba suka dinga yaki gabas da yamma kudu da arewa sai da suka kawo mana musulunci kasashenmu su suka kawo musulunci Afirka tun sahabbai na da rai musulunci ya taho Afirka zamanin Amr ibn al-As ɗaya daga cikin sahabbin manzon Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo musulunci har ƙasan Chadi abinda ya rage musu su iso Najeriya kawai rairayin hamada wanda sun shiga rairayin hamada din nan suna tafiya suka yi zaton ma sun isa ƙarshen duniya ne saboda yawan hamada suka juya suka koma ba dan hamada ba da sun iso jihar Adamawa sahabban manzon Allah wallahi da kansu za su kawo musulunci domin sun sha alwashi ba abinda zai tsare su daga dakatawa da jihadi sai in sun isa ƙarshen duniya ko dai su mutu kan hanya ko kusa sun kai musulunci sun shiga rairayin hamada suka yi tafiya suka yi tafiya sun zaɓi raƙumai kamar guda 400 aka sa musu abinci da tankuna na ruwa ana tafiya ana tafiya suka ga cewa yashin nan dai bai kare ba suka ce to duniyar dai ta kare sai suka juya amma da sun san cewa za su tarar da gari ko wata ƙasa bayan wannan rairayi wallahi da sun iso sai kai mamaki wani ya tashi dan karamin alhaki wanda ilimin ma bai ishe shi ba kai bai gama karanta ahalari ba ko ashmawi ya fito ka'in da na'in kai tsaye ba shi da abokan gaba illa sahabban annabi din nan wai shi a gurinsa ba ka zama cikakken musulmi sai ka tsine ma sayyidina Abubakar sai ka tsine ma sayyidina Umar irin su sayyidina Usman idan ba ka yi haka ba ba ka da aqidar kirki kai Allah wadaran wannan Allah madaukaki ya sa ya gane wallahi shi a hadari ne sai dai wallahi da sun iso sai kai mamaki wani ya tashi dan karamin alhaki wanda ilimin ma bai ishe shi ba kai bai gama karanta ahalari ba ko ashmawi ya fito ka'in da na'in kai tsaye ba shi da abokan gaba illa sahabban annabi din nan wai shi a gurinka ba ka zama cikakken musulmi sai ka tsine ma sayyidina Abubakar sai ka tsine ma sayyidina Umar irin su sayyidina Usman idan ba ka yi haka ba ba ka da aqidar kirki kai Allah wadaran wannan Allah madaukaki ya sa ya gane wallahi shi a hadari ne Allah ka sa mutanen mu su gane ku duba aya fa da Allah ke mana magana ga kuma hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayanin darajar sahabban nan ko da ba hadisi mun sani mu kanmu waye ya kai musulunci na kasar Iran din kanta ina ce dai Iran ita ce kasar Shi'a kasar da ta fi rikon Shi'a a duniya a yanzu ko shin waye ya kai musulunci yan Shi'a sahabban nan su suka kai musulunci kasar Iran din sahabbai kuma makiyan yan Shi'a domin Khalid bin Walid yana cikin waɗanda yan Shi'a ke la'anta to Khalid bin Walid shine jarumi barde da kuma kawo Annabi Muhammad Sa'ad bin Abi Waqqas suna cikin dakarun musulunci waɗanda suka kai musulunci ƙasar Iran, to kuma suna cikin mutanen da ake la'anta. Ko in ba don waɗannan sahabban ba, da Iran ɗin ba musulma ba ce. Su suka kai musulunci ƙasar Siriya, su suka kai musulunci hatta Bukhara, sahabbai ba su dakata da yaƙi ba sai da suka isa tsakiyar ƙasar Soviet, wallahi billahi. Tsakiyar ƙasar Rasha da kuke ji ana cewa Chechnya, su Afghanistan, ko su Tajikistan da sauransu. Tun zamanin sahabbai musulunci ya isa waɗannan ƙasashe. Sahabbai su suka kai musulunci waɗannan ƙasashe ɗin. To waɗannan sahabbai su ne makiyanmu kuma yau. Su ne marasa aƙida, ayya maras aƙida ya tashi yayi yaƙi. Ka tuna fa yaƙi, a ce zo mu je yaƙi. Ka san kuma in ka tafi yaƙi dama ba ka da tunani za ka dawo da rai ko? Munafiki zai tafi yaƙi. Wanda akwai waɗanda sun ɗauki sama da shekara 50 bayan rasuwar manzon Allah yaƙi suke har mutuwar su. Irin su Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari. Sun ɗauki shekaru masu yawa bayan rasuwar manzon Allah ba su kwanta ba. Akwai sahabbai da suka ci gaba da karantar da mutane, amma wasu wallahi yaƙi suka dinga yi bayan rasuwar manzon Allah. Su ke kai musulunci gabas da yamma, kudu da arewa. Sun taimaki manzon Allah da jininsu, sun taimake shi da dukiyarsu, wanda da dama dukiyarsu ma ta ƙare ta wajen taimakon addini. Za ka samu sahabi wanda jikinsa akwai rauni ko tabo sama da guda 80, ba yi tsoron wuka ko makami, bai tsoron kafiri, shi fata ma yake a ce ya yi shahada a filin yaƙi. Shi ne Allah yake jan hankalinmu mu musulman baya, yana cewa wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillahi.
Amma lakum Allah tunfiqu fi sabilillahi walillahi miratu samawati wal ardi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu kullan wa kullan wa'ada Allahu al husna wallahu bima ta'maluna khabir.
Allah madaukake ya ce wa malakum ku musulmai na baya me ya same ku, amma tun fi kofi sabilillahi ana cewa ku ɗauki dukiya ku taimakawa addinin Allah da shi kunki, me ya same ku? Me ya same ku kuna da dukiyar an ce ku taimaki addini kunki? Wallahi muna cikin tsananin buƙatar taimakon addini da dukiyarmu. Domin kafirai sun yi nisa, suna da gidajen rediyo, suna da majallu ko abubuwa da dama, ƙungiyoyinmu kaf ba ka samun ƙungiya guda wanda take da kwamfuta sai ka tuna. Bare a ce ga wata ƙungiya wadda ta shiga intanet, wannan mun rasa saboda tsabar talauci. Yanzu a garin nan a ce ana neman mota lafiyayya, mota ce ta musulmai lafiyayya wadda za ta ɗauki musulmai ta kai su wani aiki, misali Lagos ta tafi gobe ta dawo, tana zuwa ta jiyo. Akwai ba mu da gidajen jaridu, ba mu wallahi hata wa'azin nan da muke karku yi tsammanin kafirai ba su da yan leƙen asiri, suna zuwa suna zama suna ji su tafi su yayata. Mun bar musulunci yana nan gidan jiya, an bar shi a gindin bishiya. An shi malami da ba shi dai kawai da rawani ya zauna gindin bishiya yana rubutun sha, in ka tafi ka dan bashi sadaka fi sabilillahi shi ma bai fi naira 50 ba, da yin ka bashi ya kai naira 1000 ka shagwa bashi ko? Shi ke nan musulunci mu bashi a sallah. In ka fito ka ce jama'a ku yi tsaye, mu nemi kwamfuta, mu nemi intanet, mu samu motoci, duk abin da kafirai suke da shi mu samu. Allah ya ce wa qatilunahum min haythu yuqatilunakum, ku yaƙe su ta yanda suke yaƙan ku. Sun yaƙe ku da jarida, ku buɗe gidan jarida, ku ma ku yaƙe su. Sun yaƙe ku da gidajen talabijin, ku kafa gidan TV na yaɗa da'awar musulunci. Sun yaƙe ku da wata program a TV, ku ma ku sai wani fage a TV ku yaƙe su da shi. Akwai wata ƙungiya a garin nan, wai Islamic menene? Development ne? Eh? Santa ko? Allah ya saka musu da alheri. Muna buƙatar ire-iren waɗannan program wallahi. Ka tafi Abuja kai kallo, ka ga yadda maƙiya musulunci suke rige-rige wajen sayan fili a MTA. ana yada da'awa ta Christianity da kuma kafirci, ana fada da musulmi bai sani ba. An waye gari da damar mu yanzu jakadun arna ne, ba mu sani ba wallahi. Mun zama agent na kafirai dan musulmi, shi ne zaka ga ya fito yanzu yana fada da musulunci bai gane ba. Idan kai ka fito kace jama'a mu farka sai a ce kaji extremist, kaji fundamentalist, kaga fanatics. Shin waye musulmin sarki al-usudi wanda yake ka taho mu riƙe addini nan mu kishi mu raya shi, shi ne ya zama fundamental abinda ya zama usudi ko wanda ya bi karantarwa na farko na ƙasa shi ne fundamentalist. Shin ya kamata ku zama musulmin kirki in banda wanda yake bin karantarwar manzon Allah tun daga tushe? In an ce fundamentalist ka ce ni ne. Idan an ce waye extremist ka ce ni ne, domin ya kamata musulmi ya zamanto extremist, mai tsananin rukun aqidar addinin musulunci, mai tsananin kishin sunnar manzon Allah. Idan an ce waye fanatic sai ka ce menene fanaticism? Ai fanaticism shine mutum ya yi rukun sai baba ta gani ko ya yi rukun addini irin ga muka so mu din nan, kace to ai ko irin yadda sahabban annabi suka rike addini kenan, yan gani kace mu ashe mu ne, mu ne musulmai fanatics. Idan ma'anar fanatics ita ce ka rike aqida mai tsanani irin aqidar da addinin musulunci ya karantar. To da zaran ka fara fada agent na Yahudawa sai ce kaga wannan ko shi ma fa ya san hanya, za su kawo mana fitina a gari, za su kawo mana tashin hankali a gari. Bai san cewa cikin natsuwa kafirai na yaki da mu ba. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ka samu farka. Allah ya ce wa ma lakum Allah tunfiqu fi sabilillah, wanda ya same ku ne ya ku musulmai, me ya same ku ya ku musulmai? Ba kwa taimakon addinin Allah, ba kwa cire dukiyanku ku yi hidimar musulunci da ita, me ya same ku? Yanzu a garin nan akwai wanda mai kuɗi ne, talakan garin nan ya ɗau shekara biyar bai sa shi a ido ba, mai kuɗi ne baka iya ganin sa. In ka je masallacin juma'a baya gurin, dan ba zai taho da wuri ba. In ka koma sashin kiristoci ya fito fili, in gaya muku za ka taras komai matsayin mutum a gwamnati, kuma komai dukiyan da ya mallaka. In aka ce ma lahadi ya yi koko, idan yana cikin masu zuwa coci ranar Asabar, to wallahi yana malƙaya Bible ɗinsa a hammata ya tafi coci da shi. Za a tafi service ko yana zuwa zai zauna fasto ya gaya masa abin da ya kamata ya gaya ma, ya naɗe ya tashi ya tafi. Shi ina shugabanninmu? In ka zauna a gida yi masallacin ma kowa a gidansa ya yi nashi. Allah da naka, Allah ya ji kan malam bawan mai shinkafa. Juma'ar ba zai taho da wuri ba sai ya tabbata an tada ikama, liman ma ya gama hudu ba, sannan ya taho. Ana gamawa ya tashi tafi, talakawan nan za su dame ni. Yaushe ne ya san halin da musulunci yake ciki? Bai sani ba. In ya tafi gida ya bude satellite ba ruwan shi da sassan musulunci, in ma ya kama kasar musuluncin da larabci ake yi bai sani ba. Wannan wani yare ne kuma? Koma CNN, koma BBC, ka koma Deutsche Welle ko BWTV, ire-iren waɗannan gurare shi ne kaɗai ya damu. To ta yaya za a yi ka gane cewa wannan mutumin yana da kyakkyawar awareness game da rayuwar musulunci a ƙasar nan? An waye gari ya zama agent na Yahudawa? Bai sani ba. La haula wala quwwata illa billah. Don haka ya aka ce ku taimaka da dukiya, sai ga to ai taimako da dukiya bai wuce ka gina masallaci ba kai shiru. Masallaci kadai idan yaki ya tashi ina ake fara kai hari? Masallaci. Ai kai kokari kan mutane ya waye su gane menene duniya take ciki a yanzu, shine babban jihadi. Ka gane, ka kafa gidan jarida, ka kafa gidan radio ko gidan TV. Mu tashi ka'in da na'in muna leƙe ta ina ne arna suke fito mana, mu yi irin mu bi irin wannan hanya don mu kare musulunci. Allah shi ya gaya mana cikin Qur'ani. Muna ina jama'a? Allah ka samu gani. Dan Allah ya ce to ai kar ku manta. Walillahi mirafu samawati wal ardi. Gadon samai da ƙasa duk na Allah ne. Gadon samai da ƙasa duk na Allah ne. Ka mallaki miliyan dubu ko ka mallaki biliyan goma, kana da gida a Chicago, kana da gida a New York, kana da gida a Washington DC ko kana da gida a London a Paris,
ka sai gida a Russia, ka sai gida a kasan Jamus, kana da ita a China ko India, dukiyar da duk ka tara Allah yace gadonsa ne ba na ƴaƴanka bane, zaka mutu zaka barsu. Walillahi mirasu samawati wal ardi. Akwai wani aboki na ya taba yin manager a wani company wanda reshi ne wato na Libintis, ana kiransa Abdul Aziz, yana kwatar kwashi, yana mun bayani yace bai dauki dukiya a bar banza bace sai da wani mutum, wani kasaitaccen mai kuɗi, ba zan faɗi sunansa ba, wani mai kuɗi da ake tsananin tsoronsa, sai da ya gagawansa ya tabbata lalle dukiya a bar banza ce. Yana mun bayani yace wannan mutumin rashin lafiya ya kama shi, aka ce aje asibitin Najeriya, babu wanda ya dace a kai shi, wuf aka yi waje da shi sai London. Ana zuwa London ana ya gama jinya, mala'ika rahama kuma dai ko mala'ikan azaba, ai yana tafiya London ko bai zuwa, sai ya tafi asibitin London ya dauke ran wannan mutumin, ya kai ma Allah abunsa. Ko san gatan da Turawa suka yi masa, suka ce wannan babban mutum ne a Najeriya, bai kamata a dauki gawansa a kawo ta haka kawai ba, ya kamata a sanya ta a leda yanda ake makifi sagin. Aka sa gawansa a cikin leda aka liki, kaga yadda ake makifinsa ko haka aka yi magawarsa. Iyaka abin da ke jikinsa shi ne wata etawun da aka dan naɗe shi, aka wanke aka shafa mar wata hoda, sai aka sanya shi a cikin leda aka manne leda, aka dauke shi aka sa cikin akwati. Yace aka kashe kuɗi wajen tara jama'a don a tari gawansa a Sokoto, ana zuwa aka saukar da gawansa, yace su suka tafi jana'iza. Yace wallahi an tafi a bude wannan leda saboda a ciro gawan mutumin nan, a yi masa wanka a binne shi, saboda an saba sunnar manzon Allah. Manzon Allah yace mana inda duk mutum ya mutu musulmi a binne shi gurin, inda duk mutum musulmi ya mutu a binne shi gurin. Shin London babu musulmi ne? Ba ku binne shi a London? Aka dauki gawansa aka aje fridge sai da wasu kwanaki kamar arni, sannan aka dauki gawan aka dawo da ita kasan nan. To dama tsaro da ka samu na fridge ne, ana cire gawan daga fridge aka ajiye ta bayan gida. Yace wallahi unguwar gaba ɗaya mutane gudu suke saboda wayi. Tace in ya tuna dukiyar wannan mutum, ya tuna irin wulakancin da ya gani game da gawansa, sai ya gane duniya a barbanzaci. Walillahi mirasu samawati wal ardi. Ko ku yi ko kar ku yi za ku mutu, kuma dukiyar ku gado ce ta Allah. Allah yace to la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Kar ku yi zaton kuna daidai da wanda ya taimaki addinin musulunci kafin zamanin nan, wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka taimaki addinin musulunci a farkon musulunci, min qablil fath, kafin ma Makka ta dawo ƙarƙashin musulunci, suka ɗauki dukiyarsu suka kashe, irin su Sayyidina Abubakar, irin su Sayyidina Usman, suka dinga taimakon musulunci da dukiyarsu kafin Makka ma ta zama gari na musulmai. Kar ku yi tsammani suna zama daidai da sahabban da suka taimaki musulunci bayan Makkan ta fada hannun musulmai. Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatal. Waɗancan sahabbai na farko ladansu ya fi yawa, darajarsu ta fi girma fiye da sahabban da suka taimaka da dukiyarsu a bayan Makka ta zama ƙarƙashin musulunci, kuma suka yi jihadi wajen taimakon addini. Kai da kake taimakon musulunci yau, baka zama daidai da mutumin da ya taimaki musulunci zamanin Annabi Muhammad, ba za ku zama daidai ba. Sai Allah ya ce wa kullun wa'adallahu husna, amma fa kowanne Allah ya masa kyakkyawan alƙawari. Da kai ne kudin da ka taimakawa musulunci a yau, da wanda ya taimakawa musulunci zamanin manzon Allah, kowanne akwai kyakkyawar wato lada da Allah ya masa tanadi. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah ne ganin abin da kuke aikatawa ne. Allah ka samu wadatun musu gani. Kaga irin su Bilal, irin su Ammar bin Yasir, irin su Miqdad bin al-Aswad, ga su Sayyidina Ali, ga Sayyidina Abubakar, irin su Abu Musa al-Ash'ari, ga Sayyidina Usman, Abdurrahman bin Auf, da Hamza babban manzon Allah, ga su Mus'ab bin Umair. Waɗanda suka fara musulunta gaban Annabi din nan, bai yiwuwa ladan kai zama ɗaya da nasu. Saboda haka a ranar tashin kiyama, waye farkon ya zo ya sha ruwan Al-Kausara? Sahabban manzon Allah. A filin hisabi za a ce ina Abubakar, ina Umar, ina Bilal, Ammar, ina su Sayyidina Ali, Miqdad bin al-Aswad, ina su Abu Musa al-Ash'ari. Sahabban nan na farko za a ce ku zo ku fara shan ruwa, muna can gefe muna tsaye, don mu 'yan baya ne. ba amma kuma yan bayan kware don zamu sha ruwan da ikon Allah. Zamu dakata karatun nan sai kuma gobe. Sai mu karasa mu shiga suratul kafiruna. Allah shi bamu ladan karatun da muke. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum. Dalla saurara tambaya na farko yana cewa menene matsayin allurar rigakafi a musulunci?
Menene matsayin allurar rigakafi a musulunci? Allurar rigakafi yana da kyau idan ba dai an samu wani bincike da ya nuna haramcinsa ba, wanda ni ban samu ba, saboda haka ba zan iya haramtawa ba.
Wannan ya ce yana da yaro, yaron bai kai shekara bakwai ba, matsayin yadda kai bayani ranar a wancan bayanin da kai. Wannan ya ce yana da yaro, yaronsa bai kai shekara bakwai ba, su ba umurtan yaron zuwa masallaci, amma yaron yana binsa, shi kuma ba iya hana yaron. Su sai kasance mutane suna jin haushinsa kwarai da gaske, saboda kake barin yaronsa da yake yana zuwa masallaci. Da shi malam ya je zai hana yaron nan ne ko kuma
ya kai shekara goma?
Bai kai shekara goma.
Bai kai shekara bakwai ba. Tunda bai kai shekara bakwai ba, ya kamata ya daina zuwa masallaci da yaro. Idan ya kai shekara bakwai to babu laifi. Sai dai kuma akwai yara waɗanda ba su kai shekara bakwai din ba, amma za ka samu suna da wayo, dama wayewa ake dubawa. Shin yaron yana da natsuwa da hankali? Shi dai yana da natsuwa da iya zuwa da shi.
Wannan yana cewa wani ɗan uwansu ne ya rasu kamar shekara goma da ya wuce ko goma sha ɗaya, to ana binsa kuɗi kamar naira 350. Sai ya kasance sai kwanan nan suna cikin bincike, sai suka samu takardar da yake rubuta masu binsa bashi, sai suka ga wannan wasiyyar ne. To a wannan lokacin wa'inda ya biya ke bi sun rasu, to shi ya rasu da wannan kuɗin da ake bin.
Sai to idan sun rasu ai akwai magadansu, za a bawa magadansu.
Wannan yana cewa shin wannan yana cewa malam shin gaskiya ne cewa bai kamata mutum ya sadu da matarsa a ranakun talata, laraba kuma lokacin da zai tafiya, saboda an ce in zai tafiya ya sadu da matarsa ɗan zai zama wato ɗan dandi?
Wannan ƙarya ne.
Wannan tana cewa shin ina matsayin taron mutane domin kiran sunan yaro a sunan manzon Allah?
Ba ya da asali, sai dai babu laifi a tara mutane don walima. Ka duba sahihul adabil mufrad na Imam Bukhari, babu laifi mutum ya tara mutane, ya shirya abinci, ya tara mutane in sun haɗu ya ce musu na tara ku ne saboda haihuwa da aka yi min ga sunan yaro, su ci abincin kuma har ma su yi maka addu'a. Wannan sahabbai suna yi.
Wannan yana cewa su ma'aikatan gwamnati ne, suna wani haɗa kuɗi da suke kowa na kawo naira 500. To a cikin naira 500 ɗin da suke tarawa sukan ba mutum bashi wanda yake cikinsu da wanda yake waje, amma in zai dawo da bashin zai tsara musu wani abu. Sai bayan shekara ɗaya sai su tara kuɗin su raba wa juna. Shin ya matsayin wannan tsarin?
Wato wannan yana buƙatar ina zuwa muna aikin gwamnati a filin aikin a filin aikin mu muna haɗa kai mu goma duk wata, kowa zai kawo 500 mu haɗa mu ajiye, duk mai son bashi za mu bashi, amma idan zai dawo da shi zai ƙaro da 100 da ƙari a shekara, sai mu raba kuɗin.
ina matsayin wannan a musulunci don Allah mai tambaya ta karanta mana to ya karanta sau uku ne ba? Ok sau uku yana rubutawa wato ayyuka na fahimci wannan yana nufa wajen aikinsu su goma suna da wani abu da suke yi shi ne duk ƙarshen wata suna ajiyar kuɗi idan mutum yana son bashi zai karbi kuɗin daga ciki amma kuma in ya tashi dawo da kuɗin zai ƙara wani abu sai dai a ƙarshen shekara za su raba abin daidai wa daida wannan babu haramci a kai tunda dai ba wai kuɗin nan za a ba mu wani bane wani salo ne na adashe illa dai cewa da aka yi in zai dawo da bashin yana ƙara wani abu sai wani ya yi tunanin ko riba kenan ba riba bane tunda yake su ne za su raba abin su a ƙarshen shekara ko in ma ya ƙaro ma bai ƙaro ba dai za su raba in dai za a raba daidai wa daida babu wani laifi a kai har da wani wanda yake waje ma za a raba da shi wanda yake waje da su shi ma zai ƙara wani abu amma kuma idan an tashi rabo ba banda shi a riba ne wannan riba ne duk wata dabara ce na halaka
wannan yana cewa shi malam menene bambanci tsakanin salatin fatih da salatin ibrahimiya
eh bambancin su kenan daga sunayen su wancan salatin al-fatih ne wannan kuma salatin ibrahimiya
wannan yace malam mace tana iya yin limanci ma mata ƴan uwanta
wannan babu laifi domin akwai matan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi ya tabbata sun yi limanci amma kuma ba limancin sallar farilla rakibi mace ta zama limami ba wannan isbatan ba shi da kyau amma kamar wasu ƴan nabi dinu babu laifi don ta limanci mata ina da samu bayani
wannan yana cewa shi mutum da aka kulle shi a cikin sel sel din yana da kazanta sosai ya zai yi sallah kuma bai da daman zuwa ya tsarki
sai kwarai in ba ya da daman zuwa ya tsarki a kawo masa ruwa a bashi ya fita ya tsarki in sun hana sai ya yi sallar haka ko da babu alwala idan bangon yana da tsarki ya yi taimama da shi in babu tsarki ya yi sallar haka amma kada ya yarda lokacin sallah ya wuce shi
wannan yana cewa mutum ne yana da ciwon asma sai asma ya ta masa yayin da yake azumi to akwai maganin da yake shaƙa bentani to shin zai iya shakan wannan magani in ya shake su kuma ya matsayin azumi
azumin ka bai bace ba mutumin da yake wannan larura mun sha karanta ayan nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha rashin lafiya ya sa dole sai ya ke ci wannan kuma wannan shekar ba abinci ya ci ba mun tabbatar ba abinci ko abinci ne magani ne saboda haka azumin sa nan insha Allah
wannan tana cewa shin malam gaskiya ne dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su mutu a garin su ba
wani irin gari suke nufi
garin
su na madina ha ban san ina ta samu wannan maganin ba sahaba annabi sun mutu wurare da yawa ban san me kake nufi da garuruwan su ba akwai wanda suka mutu a madina da zuwa muka yi bayani a madina akwai kabarin sama da mutum 10,000 wasu sun mutu a kufa basra masar damascus wurare da yawa yaman duk sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun rarrabu duniya sun ci gaba da wa'azi isar da sakonnin annabi muhammad wasu mutuwa ta ci musu a wasu gurare daban wasu kuma sun mutu a cikin garin madina
wannan tana cewa wai gaskiya ne malam idan aka kawo burin tambayan mace wai kamar tamkar sun yi aure ne da wanda ya kawo
goron tambayan mace wannan din ma tukuna ai ya kamata a tambayi matsayinsa goron tambayan mace al'ada ce ko shara ne ba shara ba ce
na wannan yana cewa idan mutum yana azumi ya kwanta na farki yana jima'i ya fitar da maniyyi a matsayin mafarkin
mafarkinsa ya matsayin mafarkin ko azumin
azumin
kai to azuminsa na nan mutumin da ya kwanta ya mafarki da rana har mani ya fita masa azumin sa bai baci ba ai ba da gangan yayi ba ko shi ko Allah bai kama mutum da laifi da abin da mutum ba shi ya dama kansa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha
wannan yana tambaya mutum ne yake da makwabci wanda ba musulmi ba sai makwabcin ya yanka da bismillah domin wai shi wannan makwabcin nasa musulmi ne shi kuma sai ya ci yanka ya hukunta
ya ci yankan makwabcinsa har ne mai yi da bismillah
wannan na cewa akwai wani hadisi hadisai sun nuna cewa maniyyi busasshe ba najasa ba ne, ya matsayin sanyanta yake ga tufafi.
Sanyanta najasa ne, busasshiyar ma najasa ne, tunda ai hadisin ya nuna an kankare ko? Ko ya nuna an bata? An kankare maniyyi, saboda haka da ɗanyen maniyyi da busasshe duk ɗaya ne najasa ne.
Wani yana cewa tambaya ta ita ce, ina matsayin mutumin da ya sha nonon matarsa a wajen wasa, shin gaskiya ne aurensa ya mutu?
Sallallahu ya kiyaye, domin akwai masu fahimtar haka, musamman daga cikin sahabban Annabi akwai Nana Aisha. Lallai har ma wasu suna kafa ka'ida in mutum ya tsotsa ya kai biyar ko? Ko? Allah ya tsare, wannan ya kazanta ne.
Wannan yana cewa idan mutum ya kanga wasu idan suka yi dusassun kira suna ɗaga hannayensu kamar ɗagawar kabbara harama, shi ma sunna ne?
Ƙwarai, sunna ce ƙwarai. Akwai kamar misali, ka duba al-Irwa'ul Galil, ya kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sahihai wanda suke nuna cewa Annabi yana ɗaga hannaye fi kulli kabdin wa raf'in, duk inda zai sunkuya da kuma duk inda zai ɗaga. Saboda haka idan mutum ya yi kabbara ya ɗaga hannayensa daga zaune ma ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Wannan tana cewa ina matsayin musulman da duk mutumin da ya musu sallama ba ta amsa sallamar, idan an yi musu, idan mutumin da ya musu sallama baya daga cikin wa'inda yake da irin aqidar su, ya matsayin wa'innan mutanen za a yi musu sallama ke
sai za ka musu sallama? Mutanen da ba su amsa sallaman ka kuma kai su ba za su yi maka ba, ba zai hana kai ka yi musu ba.
Wannan yana cewa yana da wa'inda suka bi su ne shi mata, wato da kamar Allah yake cewa yana da adduna, adda kenan, jami'in adda, yace sun zuwa kasance suna iskanci suna samun kuɗi, sannan sai zo su dafa abinci da wannan kuɗin, to shin zai ya halatta ci wannan abincin?
Bai halatta ba.
Wannan ke cewa na hukunci wanda yake azumi kuma yana ɗaukan mata a taɓa.
Yana sana'a ne ko? To bai kamata ba. Bai halalta ba kai, ba ma kamata ba, bai halalta ba. Bai ma halalta ba, ba ma bai kamata ba. Wato abinda ya sa na tambaya da irin waɗannan amsoshi a dunkule, saboda wasu tambayoyin ya kamata in bada irin wannan amsar ne. Domin mutane da yawa sun san amsa tambaya amma sai su rubuta ta, ko dan jin baki ne ni ban sani ba. Allah ya samu gani. Malam ina gani.
To ji ne sai. Wannan yake cewa wai shin Bukhari da Muslim sahabban manzon Allah ne?
Ba sahabbai ba ne, malaman sunna ne.
Wannan yake cewa ka yi bayani a kan rafkan ruwa wurin sallah. Idan mutum ya bar sallah da gangan ya wuce ya zai yi?
Idan mutum ya bar sallah da gangan ya wuce, malamai kashi biyu ne, suna cewa zai rama, suna cewa ba zai rama ba.
Wannan yake cewa ko hadisin da yake ɗore masa kai game da hadisin da yake kowane sallah in ba a karanta fatiha ba ba ta inganta, to ya idan mutum yana bin limami a sallan da ake bayyanawa, shin shi ma zai karanta fatiha kenan?
Ba zai karanta ba, ya duba sabil fi ma'rifati dalil, zai ga hadisai da aka tattaro akan cewa ba daidai bane idan liman yana karatu kai ma kai karatu, ya kamata idan liman yana karatu kai shiru. Wancan akwai fahimta din, akwai malaman da suka tafi akan irin wannan fahimta, amma sahihi malamai sun nuna cewa in liman yana sallah ka saurara shi ne abin da yake. Allah ya samu yi muwafaka da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Na'am. Na'am. Na'am.
Duk matan da yaro ya mata fitsari babu sallanta, fitsari yana bata sallah. Idan fitsarin yaro ne namiji a yi ya faruwa, in mace ce a wanke tufafin kafin nan a saki, sai ba sai an saki alwala ba, alwalan tana nan.
Sallu ala nabi kare.
Allahumma laka sallanna وبك آمنا وعليك عليك توكلنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين اللهم أذل الظلم والظالمين.